Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a kasar ta Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Ana kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu, wacce zan mika wa ragamar shirin yanzu. To sai a sake gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Maudu'in mu dai ya danganci matsaloli da ake samu musamman game da matasa mata ko maza a wajen aiki. Yanayi da shuwagabannin wajen aiki suke yunkurin fita da su ko kuma yi musu barazana na batun idan ba su amince da su ba, ba za su ci gaba da aiki ba ko kuma ba za ka samu wannan aikin ba. Mun san cewa maza da mata matasa suna fuskantar waɗannan matsaloli musamman waɗanda ka shiga neman aikin yi ko kuma sun fara ma samun wannan aikin yin. Amma kuma wannan barazanar da manajojin kamfanoni suke yi wa matasa barazana game da samun aiki, to ku biyo mu sau da kafa dai ku ji yadda hiran za ta kasance tare da manyan baki na gayyata a wannan zauren. Hajiya Maimuna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu, Maimunatu Sadu, barka da mana gode da wannan gayyatan da yake kai.
Ki ji dai wannan shifidar da nayi game da ainihin matsaloli da matasa suke samu musamman waɗanda suka gama makaranta kuma suka shiga duniya wajen neman aikin yi, amma kuma sai suna fuskantar ire-iren kalubale ga shugabannin kamfanoni ko dai manyan manajoji waɗanda suke tafiyar da wannan wato ainihin kamfanonin, da cewa sai dai idan waɗannan matasa sun ba su haɗin kai game da abin da suke so kafin dai su ba su aiki.
Eh to, a gaskiya wannan maudu'in da kika dauko abu ne mai kyau wanda kuma yake damun wasu wato al'umman mu, domin zaki ga cewa da dama daga cikin ƴan uwan mu ko nace zance ƴan uwan mu da suke da damar taimaka ma ƴan uwansu, sai kiga cewa a wannan hanyar suke samun dama domin su samu abin da suke so, abin da kuma bai cancanta ba. Zaki ga cewa ƴa ko kuma namiji ne, duk dai yana da dai wato takaddunsa na diploma na komai dai na aiki wanda ya kamata, amma zaka ga cewa sai an fara masa barazana ko an yi mata barazana da cewa sai kin amince da ni, sai an yi mu'amala, sai mun yi kaza kafin ki amince. Haka zalika mazan ma suke fuskantar matsalolin din, zaka ga cewa sai an yi amfani da su ta bayan tubura wanda yake shine yanzu yake a waje kafin a dauke shi a aiki. Kasancewa aiki yayi wuya, kuma rayuwa kamar dai da kowa ya sani samun kuɗi na da wahala, zaka ga wasu za su amince da hakan musamman ma yaran mata
saboda yanayin rayuwa.
Ka san cewa iyayenka sun biya makaranta shekara tsawon shekara da shekaru domin ka samu aiki daga baya, amma zaka ga cewa kana nan kana yawo haura gangara baka da shi, yanzu ga dama an gaya maka cewa ga abin da ya kamata, sai kiga wata kawai tun da tana jan kafa har ya kai ga to menene a ciki, in ma amince mana in ci gaba ina fita da mai gidan din kawai na dan lokaci kadan ne. Zaki ga cewa wannan lokaci shi ma zai ce zai amfani da ita na so daya domin kawai ya ga cewa ta burge sa yayi amfani da ta so daya amma zaki ga daga baya kuma yace to a ce fa abin ya riga ya ji dadi a kodo shi za ce kuma ana bukatan ta a kodo shi na bukatan ta to kin ga anan ne wasu zaki ga ake samun matsaloli wata kuma zaka ga ta biye ita ma a hakan za ta tafi ta riga ta yadda da shi ne ba abin da a kodo shi kuma zaki ga ana kara mata girma idan ayyuka ne tana samu shiga da fita kudade tana da su da dama hakan nan suke amfani da musamman ƴan uwan mu kanana kanana kannen mu muna dai gaskiya wannan maudu'in da kika dauko abu ne mai kyau naji dadin wannan maudu'i da kuma kika gayyace ni akan wannan maudu'in din naji kaman kuma zaki kwace mini magana a baki ko
zamu dawo gare ki insha Allah malama mai wala alhaji ya barista kaji dai yanayin da na yi shimfiɗa kuma abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya a halin yanzu sai idan ka gama yi wa wato ƴaƴanka tarbiyya domin ba za mu cire ko ɗaya a ciki ba tun da yake luwaɗi a yau ya zama abun da ya zama mun san cewa ana yi ga yara maza haka zalika ga ƴaƴa matan ɗin ka gama yi wa ƴaƴanka tarbiyya ka biya boko sun yi makaranta sun kai inda za su kai saboda ba za mu cire kawai domin muna gani a makarantan allo muna gani a makarantan boko haka zalika ma muna gani waɗannan munanan ɗabi'u da halayya da waɗanda muka san cewa ba mamaki idan muka kai yaran mu gare su su ne waɗanda za su ci gaba da tarbiyyar da yaran ko kuma ba wa ƴaƴan mu aiki amma she muka same su da waɗannan halayya da munanan ɗabi'u wajen lalata kuma tarbiyya da iyaye suka yi
to da farko dai assalamu alaikum warahmatullahi gidan radio na BOA a wannan shiri na yau da gobe babban shiri wanda yake wucewa ko da wani sati alal hakika wannan maudu'in da yake wucewa wato wannan matsaloli da suke faruwa a society mu abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya to amma ni ina daukan abun wato kusan gaba da baya domin duba ga cewar wasu yaran su ma wasu alalacin suke zuwa zai ga wasu iyayen din za su zuba yara tarbiyya amma ba gurin aiki ake bata su ba a wajen suke baci to kunan shi yasa idan sun je neman aiki ba ma karatu ba zai ga wasu ba su kai ba su ma yi wani karatun kirki ba karatun aje a gani ba amma za su je su nemi sana'o'i ko kuma ayyuka na wasu kananan kamfani ko wasu kananan gurare to zai ga irin wannan bangarorin ba ma manajojin aiki ba zai ga an su daga cikin ma ma'aikatan kamfanonin din za su nuna musu cewa ki amince da ni zan yi maki hanya zuwa mai gida ni zan yi maki kaza sai ta amince to mafi akasari za ki samu wasu ƴan matan wasu dama za ki same su wasu dama ɗin iska ne wasu dama za ki same su idon su a bushe yake dama sun saba bin maza to sai su ga ta je mata ba da kanta a banza ba na sana'a nan kuma inda take da riba to sai ta amince wata kuma za ki ga ta amince ma wani mataimakin manaja ko wani kaza ko wani manajan kamfani domin me domin ta samu matsayi a waje domin ta samu wato ta rinka wato jiji da kai da daga kafada a wajen aiki saboda tana tare da mai gida to akwai su irin wa'annan da yawa haka zalika akwai batattun jagororin kamfanoni wanda suke za su kamar yadda kika ce zaki ga yarinya tana da tarbiyya tana da abubuwa yanda ya kamata ta an yi tarbiyyanta da ita amma duk yanda za a ja hankalinta sai a ja hankalinta ta amince amma wata dama a bacin take zuwa wata dama a lalacin take zuwa ta saba da iskanci to nan kawai ba wata matsala ce a wajenta ba haka zalika kamar yadda kika faɗa kamar bangaren yara ko luwaɗi ko wani abu yawanci nan kuma matsafa ne yawanci wanda suka shiga harkan sette ne suke wannan harkan wannan tsafi suke wannan abubuwa mafi akasari zai ga yanda shari'u yanda ake yawan shari'u zaki ga yawanci ba zaki ga an kai karan mutum ko ana shari'a da mutum akan cewar wai ya bata yar wane ko kuma yayi kaza to mafi akasari dama ƴan matan su ma za su zo a bakin din suke zuwa shi yasa yanzu wasu na cewa in zaka auri budurwa wai ba wai don bata taba aure ba kace kai zaka auri mace amma ba wai kace wai zaka auri budurwa wanda bata san namiji ba domin yawanci zaki same su a bakin suke mafi akasai zai ga yan human rights ko UNICEF wanda suke kokarin kare haƙƙin ƙananan yara to a al'adan su ko a shari'a zaki gani zai gani wato al'ada wato in aka kai 18 years wato shekara 18 wai kina da right ki abin da kika ga dama ko a human rights din zai ga wa'anda suke kare ƴancin su wai wa'anda ba su cika shekara 18 ba sune idan akai musu abu sune wai ake kwato musu haƙƙin su amma right an baka dama wato wai idan ka wuce shekara 18 to kina da daman da zaki abunda kike so to mafi akasari zaki ga ƴan matan ma da suke alalace a wajen din wanda suka zama karo zaki ga sun haure shekara 18 din wasu kuma zaki ga kananan ƴan mata ne abun mamake babbar antina mai sa zaki ga wasu sun tai sun ga iyayen su nayi zaki ga yarinya ta tai ta ga babanta ma dan iska ne zaki ga ta yarinya ta tai ta ga uwarta ma za ta yi kulliya za ta yi ado ta tafi wajen namiji zaki ga uwa yarinya ta tai ta ga uwarta ta tafi ta ga wayar uwanta tana fira tana soyayya da wani namiji ko tana fita da wani namiji kuma ta san tana da miji to zaki ga wata a hakan din za ta tashi to amma zaki ga wa'ansu kuma wanda suka samu tarbiyya gidan iyayen su ainihin a wajen aikin din ne ake bata su me yake kawo nan talauci ne anti talauci ne ya kamata a ce ku iyaye ku idan kuka tarbiyantar da yar ku ko dan ku in ta yi diploma ta yi AYS ko ta yi karatu ko yayi karatu a ce ku ne za ku tashi tsaye ku samun madanku aiki ko yarku aiki ba wai za ku bar yarinya ta ruga mace ta ruga wannan ofishi ta tafi wannan ofishi tana deposit dosai tana saka takardu ta tafi can to yanzu idan aka ga inda ta matsu ainihin wato sai ga an yi amfani da wannan daman domin a samu abun da ake bukata to wannan ma akwai laifin iyaye kore da gaske a wannan bangaren dai
madalla Maimuna Abdullahi kinji dai yadda ainihin yayi barista yake magana cewa akwai laifin iyaye ciki kasancewa a maimako yarinya da kanta ta je tana neman aiki tana sanya takardunta a kamfanoni da dama wanda yake sa ta wato fuskanci ire-iren waɗannan kalubalen ya kamata a ce iyaye ne suke yawon neman musu wannan aikin shin kin ga cewa a yanayi da ake tafiya da iyaye su kan za su fita da safe misalin zuwa aiki su dawo wasu lokutan din yaya suna da wannan lokacin da za su nemo wa ƴaƴansu aiki ko dai a'a yau dai domin rayuwa kawai da yanayin rayuwa abu ya dawo ya jagule ya lallace ne lamuran suka zama ka tunda yake ba karo na farko bane yara suke neman aikin su da kansu wanda ba su taɓa lalacewa a baya ba wanda a yanzu ne zuwa neman aiki ke lalatar da su
to dan uwa yayi barista yayi wani magana nan da kaman da ke ma kika sake mini tambaya akai game da wato ya kamata iyaye ne za su tafi su je su nema ma yaran su aiki to da zaran ko da iyayen sun je sun nemi aiki to ai a wannan wajen kuma daktocin ko kuma ita ƴar kanta
bayan an samu aiki
ai anan kuma matsala take zaki ga a wannan lokacin din ne wani mai gidan yake gane kai wasu ma zaki ga cewa su shugabannin din a yayin da kike zuwa neman aiki ma ba za a nuna miki cewa ba za ta ba daukan ki ba wani zai dauke ki salin alin domin ya san cewa idan kika shigo cikin gida zai duk abin da zai ya ja hankalinki akan shi har ya samu abin da yake so don nin na ganin koda an ba ma yarinya takaddunta da je ta aje a kamfanoni domin neman aiki ba zai kawo ta da wato lalacewa da sauransu ba sai lallai iyaye ne za su je su yi yawanci kan zaka ga wasu iyaye ne suke tafiya neman musu ayyukan su ba su suke tafiya ba amma yawanci ma zaki ga a halin da muke tafiya yanzu kan gaskiya wasu iyaye ma ba su san ta wani biro za su fara har su je su aje pay takarda
ta wani ofishi za su fara neman
yawa wannan aiki ba to kin gani akwai matsala domin a gaskiya ke dai kawai muna kira ga ƴan uwanmu ƴaƴa kanne maza da mata da su rike kansu domin wasu abubuwan din yana zuwa daga su ne ba daga masu gidajen ko kuma shugabannin kamfanoni bane wani zaki ga cewa wani dole shi ne wani shi shugaban din wallahi yana da hanyoyin da zai yi duk hanyar da zai yi ya ga cewa ya samu abin da yake so da kinki da kinso sai ya samu wannan abin ya dinga bibiyan ki ya dinga rarrashin ki ya dinga yi miki abubuwan da ke kanki kai idan ko da ki nuna cewa zaki bar wannan gurin din zai ce to ki yi hakuri zan daina da bayan kwana biyu za a saki dawowa gidan jiya to kun gane wannan abubuwan din yana yawan faruwa a kamfanonin da muke samun labari muna ganin yadda wato ƴan uwa suke kawo kokensu suke maganganu a da dama ke cewa ga abubuwan da yake faruwa muna dai fatan cewa musamman ƴan uwan mu shugabanni maza da mata su san wato su mai da hankulansu kunda yake shugabanni mata su da ba mu aje yanda suke ci ake ce ko suna bibiyan wato ƴan aikin su ko kuma da sauransu amma dai maza su suka fi yin wannan muna kira muna roko da babban murya da su don Allah don Annabi su yi hakuri ƴan uwan su ƴaƴan su ne duk abin da suka duk abin da kai ma dan wani za a yi manaka zaka ga wani cewa shi fa ya riga ya saba idan har she ya dauki a cikin gurin kamfanin aikin nan zai dauki biyu uku dukkanin su yana amfani da su to wannan kuma yaran matan din masu masu san da haka sun san da haka amma su amince da shi shugaba to hakan gaskiya bai daidai ba muna fatan dai roƙon Allah Allah ya canja mana al'amuran mu
wasu suna maganar cewa saboda ainihi su kansu yaran matan akwai ɗabi'u da suke da su misali akwai waɗanda su suke bibiyan jagororin wasu kuma ana koke da su da yanayin tufafin da suke sakawa
babbar anti na faɗa a ɗazu na ce wasu ƴan matan dama ƴan ista ne dama da iskancin su suke zuwa wajen aiki da iskanci su kuma da wayewa da wai wanda ake kira wayewa a idon su a bushe a bude da shi suke zuwa wajen aiki za a yi ga yarinya ta je ofishin mai gida tana rongoda tana kwalisa ta sa kaya matsatsu komai ya fita waje to shi dama kuma sai ya kasance cewar shi ma ga yanda yake sai shiga ta ji hankalinsa kuma wata za ta yi amfani da wannan ne domin ta samu shiga a wajen mai gida ta rinka kombo kamar yadda na faɗa da zu ta rinka jiji da kai ta rinka nuna muku ko sauran ma'aikata ba ku isa ba. Ita matar oga ce akwai su da yawa wanda muke gani hakan sai ga suna daga kafada suna jiji da kansu suna nuna itsanzu akan me domin suna nan suna tare da mai gida to kamar yadda na faɗa da zuwa dama a baki suke zuwa wa'ansu din wasu kuma a wajen aikin din ake bata su kullum abin da muke fuskanta kenan a wato irin matsalolin da ake fuskanta zai ga wato kamar yadda nake a kotunan mu a shari'un da kike ganin muna wannan zai ga yawanci shari'un mu da ake tafiya da su zai ga yawanci kanana wato wanda fuskai ATS ba in aka kama mutum ko aka yi wannan to shine zai ga ana shari'a da su ana kai kotu ana kawo su abubuwa a shari'un mu amma zai ga in dai aka haura 18 years suka haura 18 to zai ga mafi akasari za ga a kotunan ba za ga ana shari'un ana irin wannan shari'un ba to sai yawanci kananan yara to kuma maza masu bin kananan yara wa'anda ba maganan aiki ba za ga su kuma wannan akwai tasu manufar daban na wani abu daban kamar masu bin yara maza to ni kam laifi bangare uku na bada akwai laifin iyaye za ga iyaye kamar yadda na faɗa mu mun sani za ga wasu tun sai sun samu iyayensu dama in iska ne to su ma su tashi da shi to kinga don kinga wanda tai ta ga iyayenta na yin abu aidon tayi ba abun mamaki ba ne wasu kuma za ga sun tashi ba su samu tarbiyya ba iyayensu sun banzatar da su sun kawai sun dai yan boko ne sun yi boko sun yi karatu sun yi kaza 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 an ba su je su za ka ga wata abokon ma tana da fiance tana da saurayinta tana da wanda take rayuwa da shi
ban yake maka bantar numfashinka ba da su kai magana akan cewa wasu suna yi ne saboda yunwa To a maimako ta amince da abu haka duk da cewa tana da takarda, me yasa ba za ta yi ta yi sana'a ba da ta amince da wato ainihin wanda yake jagorantar ta ya wato yayi abin da ya abin da bai kamata ya yi.
An fi har yanzu a waje ɗaya muke, kamar yadda na gaya muke, na ce muke dama iyar iska ce. Shi yasa ina maimaita wannan magana, duk yarinyar da kika ga ta amince da wani mai gidanta wai don ta samu aiki ta ringa biyan ta albashi, dama iyar iska ce. Mafi akasarinsu, kamar yadda na gaya muke, sun haura shekara 18 ko 20, mafi akasarinsu dama gogaggo ne. Wasu zai ga dama suna da samarinsu ma a waje. To zai ga don ta zo ta ba da kanta wajen mai gidanta, mai a wajen aiki ba wani abu bane, sai ta ga dama abin da ta saba yi ne. Dama can tana badawa ma a banza balantana a nan inda yake da riba za ta samu matsayi, shi ne na fada ɗazu. To shi yasa za ki ga wa'ansu ɗin don samun shiga ne, wa'ansu ɗin kuma dole ne. To amma menene rashin sanin addini ne? Za ki ga mafi akasari ƴan matanmu musulmai, za ki ga yawancinsu wanda suke wannan harkan ba su san addini ba, yawancinsu ba su da tarbiyya. Za ki ga mafi akasarinsu, domin mace in tana da tarbiyya ba za ta yadda ta amince da haka ba. Gunda ta je ta soya ƙosai ko ta gasa masara ko ta soya ta yi tallan banan ko ta sai da kankana a hanya ko ta yi sallar ruwan sanyi da ta zo ta gunda ta aje ta kaduna ta ƙarƙashin filo da ta zo ta bada kanta ana iskanci da ita, ana rayuwa da ita, ana yin wasu abubuwa da ita cikin ofisoshi, kuma wai don tana samu aiki tana ɗauka albashi. Wannan ne ina ga ba ci. Shi yasa mafi akasari za ki ga suna aikin ɗin ba albarka, suna samun kuɗi ba albarka, kullum za ki ji suna kuka ba kuɗi. Za ki ga wasu kayan kirki ma ba su da shi, za ki ga wasu suturan kirki ma ba su iya samu kansu, kuma suna ɗaukar albashi. Kuma za ki ga gasunan wato kullum za ki ga suna kuka, wasu yunwa ma ya ishe su, domin ne kuɗin da suke abin da suke ɗauka ma ba shi da albarka. Shi yasa ba su iya yi amfanan kansu ba, ba su iya amfanan kuma iyayensu ba ko wasu danginsu. To ni ina gani duka in muna so mu ci gaba a al'amarinmu a rayuwarmu, mu koma addini, mu bar wa'ansu abubuwa. Mutum ya zo ko ta zo neman aiki wajen ka, za ka iya taimaka ka taimaka fi sabilillah. In ba za ka iya ba, ka rabu da ita. In ta tsaya tana nuna ma wani iskanci, ita kanta a buɗe yake, ka rabu da ita, domin wa'ansu ne dama ta iskanci suke shigowa ofis.
To Maimuna Abdullahi, mun kasance da yamma, mun kusan kawo ƙarshen wannan shiri. Mun san cewa a matsayinki na uwa, muna da yara, abubuwan da ke wucewa abu ne wanda ba shi da kyau. To a wani lokaci ne aka fuskanci cewa ainihin yanayi ta canza, ko kuma na ce yanayi ya canza, kuma an samu taɓarɓarewar tarbiyya wanda yake kai ga ba iyayen ba, ba ƴaƴan ba, ba jagororin kamfanin ba, kowa yana ina fuskantar wannan ƙalubale da a yau muke gani cewa lamura sun taɓarɓare, kuma ya taɓarɓare, wanda yau ‘ya’yanmu ba ma iya musan ta wata hanya ne suke bi, ko kuma yaya za a yi a nemi wato matsaya ɗaya game da tarbiyyarsu. Me za ki iya faɗa game da hakan? Wani jan kunni ne ko shawara za ki ba wa matasa waɗanda a hali yanzu suke ƙoƙarin zuwa neman aiki, kuma suna iya su fuskanci ire-iren waɗannan jagororin?
To shawaran da zan ba ma ‘yan uwa ƙanne da ‘ya’yan da suke zuwa za su nemi aiki zuwa nan gaba, gaskiya abin da nake so da su ya kamata su sa son zuciya a gefe, domin duk yana daga kuma da hangen nesa. Za ka ga cewa idan har kana son zuciyarka, kuma kana da son zuciya da kuma ganin abin da bai kamace ka ba, Faransa suke cewa accouche le sac ou tu peux la prendre. Jakarka ta raɗaya inda ka san cewa hannayenka za su iya ɗaga. To amma idan kina hakan nan, za ki ga cewa kina tafiya cikin rayuwarki free, ba baki da matsala. To amma har kika ce wance ta ɗaura zanin jaka ɗari, ni ma ina so na sanya.
Ka sanya buri ki.
Yawwa, a cire zancen buri a kai a zuciya. To ina ji komai zai tafi lafiya, domin a wannan gurin ko da mai gidanki shugaba yana yi miki wato barazanan duniya, wallahi za ki ki amincewa da shi. Za ki ki amincewa, kin gara ce ki koma gida ki je ki zauna. Amma idan har kika ce ai haba in ya ce zai ban jaka ɗari, so ɗaya ne ai zai ban jaka ɗari, zai mini kaza, ko kuma zai ƙara mini matsayi, matsayi Allah ne yake bayarwa ba mutum ba sai dai mutum yayi sanajiya amma ba dai mutum da yake baka ba Allah da shi yake bayarwa to amma har muka ce zamu cire waɗannan azukatar mu wallahi za samu canji za samu ci gaba da kuma wato kwanciyar hankali a cikin al'ummar mu na Hausawa da Hausa Fulani
masha Allah ya barista shawara
to shawara a matsayin mu kullum da muke harkan jarida ko kuma muke bincike ta fanni abin da ya shafi bangaren shari'u shawaran da zan bada ya kamata ake kowa ya kiyaye kanshi ba wanda zai kiyaye ka sai ka fara kiyayen kanka tukunna Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare ka mafi akasari zaki samu an su ne suke jefa kansu a cikin matsala kuma gaskiya akwai sakatin iyaye kwarai da gaske zai ga ya tana saka riga 20,000, 10,000, 50,000, 10,000 za ki ga mata suna rike da iPhone suna rike da manyan
telefon
za ki ga suna rike da manyan wayoyi wanda su kansu iyayen sun san kayan da take dinkawa guda daya wani bai kai ma albashi wani albashin ta ma bai kai sai a mata ba da su telefon masu tsada amma iyaye ba sa magana iyaye ba sa duba yarinya ina ta samu wannan yarinya za ta fita daga gida in lokacin da ta ga dama za ta dawo lokacin da ta ga dama wannan dole ne ya mace ta lalace musamman a wannan zamani yanzu ki bar shi wa gabanin masu aiki matasa a waje ba ta yan mata suke kai kullum muna gani wannan a shari'u a kotunan mu za ki ga suna bata yan mata a waje to shi yasa yawanci za ki ga yan matan yanzu kana yawanci yan mata sun lalace yawanci yanzu zaka aure budura kana taka shakushin buduran ce ko sauran wasu zaka dauka to za ki a gaskiya ni sha wannan zan bada iyaye sun amana ce Allah ya ba su na yara daidai lokacin da Allah ya baka ya budurwa hankalinka ba zai taba kwantawa ba in ba ka ga ka shigar da ita ɗakin mijinta ba kuma ta koma ƙarƙashin kulawan mijinta to ya zama dole iyaye su mai da hankali su kula ya yaushe za ta fita yaushe za ta dawo a saka mata kyamarori a saka mata CID wanda ba matsawa ba ne dole ne a kula da ita har a kasance cewar an aurar da ita.
Godiya ga masu sauraron mu baki ɗaya kun ji yadda dai hirin ta kasance tare da manyan baki na. To sai wani mako dai idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da wani sabon batu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraro kafin mu karkara shirin bar mu leka bangaren kwalama.
Assalamu alaikum. Sunana Sadiya Tukur wacce aka fi sani da these delicacies. Ai shayi na wannan special shayi ne wanda in kika sha shi ba ki ƙara so ki tsara shan wani flavor din shayi ba. Nani ina da son shayi so irin na shiga na I went out of my way in samu abubuwan da zan hada ya bani wani different abu different taste shayi. Shi shayin na abubuwa guda uku ne zuwa hudu zaki bukata. Bawan abarba sai bawan lemu shi bawan lemu nake magana wannan green din nan ba shi banda fara shi green din zaki yasa greater ne ki dan kankare shi kuma ki zuwa wurin masu lemu shi masu sai da kayan fruit din nan innan wanda suke barewa din nan as they make shi je ko shi ma zaki ya shi zaki amfani da shi sai ki samu cardamom din ki shi cardamom ana ce min shi habbohan a ba san kowai Hausa bai ake ce mishi ba amma dai habbohan nake ganin shi kanana ne haka ana yawanci abincin Laraba suna sawa shi cardamom din sai kuma ki sa mishi ruwan lemu ki sa mishi ko dan lemun tsami haka to iyakaci abin da kike bukata kenan su duk wannan da bawa abarban da bawan lemu din da habbohan din duka zaki sa shi a cikin tukunya ne ki sa mishi ruwa ki dora shi a wuta sai ki tafasa shi shi bawan abarban kawai ma zakin shi zaki ba sai kin sa suga ba in kika amfani kika yi wadannan ba sai kin sa mishi suga ba in kika yi tafasu sai ki sauke ki tace amma ana so ki dan bar shi bayan gama tafasuwa ki dan bar shi dan yi kamar a ce minti 5 saboda duka flavors din za su fito sai ki zo ki in kina son shi tafashasshe ne sai ki kara mai da shi wuta in ma kina son shi ya dan huce din sai ki tace shi ki dan kara mishi wannan lemon ruwan lemon din nan shikenan kin ci din
a gaida malama Sadiya. To masu sauraro duka anan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyar tamu Maimunatu Sabi da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai kuma Julie Lovis Gresham da ta daidaita mana sauti da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba.